Allah libo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25. Abu ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka muna nan kodayaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 14 ga watan Satumbar shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato shaɗe na safe kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu za ku ji cewa yayin da rautanni ke ci gaba da dora laifin halin da Libya ke ciki akan kasashen Burtaniya da Faransa, masu fafutukar tabbatar da zaman lafiya a yankin yammacin Afirka na nuni da irin tasirin da yakin na Libya ke yi akan yankin.
Idan ka duba yankin West Africa, ka san gane shi ba musan makamai ba, amma saboda yakin Libya yau manyan bindigogi da harbaru da yawa ranin ka san gane.
Yayin kuma da aka shiga yini na biyu a shirin tsagaita wuta a ƙasar Syria wanda Amurka da Rasha suka samar, koyaya masu fashin baki kan rikicin na Syria ke kallon shirin ya zuwa yanzu?
Kowane ɓangare da ya yarda cewa tsagaita wutar yana aiki, ko dai da an samu ɗan tashi ɗan harba a wasu gurare a ƙasar Syria din.
Za ku ji ƙarin bayani, amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Sannan Ladan Ibrahim, wato Ibrahim Ayawa, zai shigo da shirinsa na himma.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a Syria wadda Amurka da Rasha suka shiga tsakani aka kulla ta kankama a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya daidaita, amma rarraba kayan agaji a garuruwan da aka kama ɓangaren yarjejeniyar mafi mahimmanci ba ƙaddamar ba, domin gwamnatin Syria ta dage a kan cewa duk wani taimakon jin ƙai da za a kai birnin Aleppo tilas a shirya da gwamnatin Syrian. Ƙungiyoyin ba da agaji sun ce suna jiran samun tabbacin kare lafiyarsu ba wai kawai daga ɓangaren shugaba Al-Bashir kaɗai ba, a'a, har ma da sauran ɓangarorin da ake fafatawa da su. Stephane de Mistura, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a Syria, ya bayyana wa 'yan jaridu a Geneva cewa tashe-tashen hankula sun ragu matuƙa, sannan babu hare-haren jiragen saman yaƙi.
Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya tarbi Aung San Suu Kyi ta ƙasar Myanmar a fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Laraba, inda ke ɗokin sauraron ra'ayinta dangane da matakan da Amurka za ta ɗauka na ɗage takunkumin da ta azawa wannan ƙasar ta kudu maso gabashin Asiya. Wannan ita ce ziyararta ta farko a Amurka matsayinta na ministar harkokin waje, matsayin da ta samu bayan jam'iyyarta ta yi nasara zaben da aka yi a watan Disamba. Kundin tsarin mulkin ƙasar na wato zamanin mulkin soja na ƙasar ya haramta mata zama shugaban ƙasa. Aung San Suu Kyi ta sha fama da ɗaurin talarafi na fiye da shekaru 20 a ƙasar da aka sani da Bama. Haɗuwarta da shugaba Obama a Oval Office ana kallon shi a mai wato matsayin wata ganawa da za ta kasance mai muhimmanci.
Shawarar da gwamnatin mulkin sojar ƙasar Thailand ta yanke na kawo ƙarshen sharar sojar da take wa wasu farar hula a ƙasar ya sami yabo, sai dai kuma a waje ɗaya 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da wasu lauyoyi na kukwanton hakan. Suka ce muddin idan da gaske ake yi, to mataki na gaba shi ne a ba da dama ko kuma 'yancin yin taro. Firaministan ƙasar Prayuth Chan-o-cha shi ne ya ba da wannan umarni na kawo ƙarshen zaman wannan kotun sojan a kan laifuffukan da ake da su da suke da nasaba a harkokin tsaron cikin gida da kalaman ɓatanci ga gwamnati da kuma zubar da martaba gidan sarautar Thailand. Jim kaɗan da ɗarewa kan karagar mulki a cikin watan Mayu na shekarar 2014, sojojin ƙasar sun kafa dokar ta ɓaci, amma kuma jami'an sojojin da suka kira kansu Kwamitin Samar da Zaman Lafiya da Bin Doka da Oda ta ƙarfafa dokar wucin gadi, wanda hakan ya ba da damar yi wa 'yan ƙasa hukunci a kotun soja. Kuma tun daga wannan lokaci ne kotun ta soja ta saurari ƙarar sama da mutum 1,500 wanda ya ƙunshi mutane sama da 1,800 a duk faɗin ƙasar, kuma kusan dukkansu masu alaƙa da batun makami ne.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe Alhamis, idan Allah ya kamu, ya takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take shirin komawa ƙin neman zaɓe. bayan kwatsam da ta bar wurin tunawa da harin ta'addancin da aka wannan Amurka a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2011 da aka yi a birnin New York a ranar Lahadi. Da farko ofishin yakin neman zaben ta yace tsananin zafi ne yasa ta bar wurin taron to amma kuma daga baya aka danganta barin wurin da ta yi da ciwon pneumonia wato a turance kenan. A sanarwar da aka gabatar Mrs. Clinton za ta yi yakin neman zaɓe ne a Greensboro a jihar North Carolina a gobe Alhamis idan Allah ya kai mu domin tattauna biginta ga Amurka. A inda take murmurewa shugaba Barack Obama ya yi mata yakin neman zaɓe har ma ya ce yana ɗaukin zaɓen Hillary Clinton a matsayin shugabar ƙasa. Jiya Talata shugaba Obama ya yi wannan furuci gaban magoya bayan jam'iyyar a birnin Philadelphia a jihar Pennsylvania.
Shugaba Barack Obama na Amurka yana da burin barin 'yan gudun hijira 110,000 shigowa nan Amurka a shekara ta 2017. Karin kimanin 'yan gudun hijira 10,000 kenan fiye da burinsa na farko, kuma karin kimanin kashi 30 daga cikin 100 fiye da 'yan gudun hijirar da aka bari suka shigo Amurka a bana. Kafofin yada labaru sun ce jiya Talata sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da wannan sanarwar lokacin da ya gana da kwamitocin harkokin shari'a na Majalisar Wakilai da na dattijai. Lokacin da Amurka ta bar 'yan gudun hijira masu yawan gaske shigowa Amurka kamar yadda shugaba Obama ya yi a yanzu zamanin mulkin tsohon shugaba Bill Clinton ne a 1995, lokacin da Amurka ta yarda kimanin 'yan gudun hijira 112,000 suka ƙaura zuwa nan Amurka. A bara Amurka ta bar 'yan gudun hijira 70,000 yin ƙaura zuwa nan Amurka. Tana yiwuwa shugaba Obama ya ba da wannan sanarwa a hukunce kafin ya halarci taron kolin da za a yi akan 'yan gudun hijira a lokacin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da ƙasar Ghana, yayin da ƙasar ke tunkarar zaben shugaban ƙasa nan da ƙarshen shekarar nan, masu fafutuka tabbatar da zaman lafiya suna kira ga manyan ƙasashen duniya da su ɗauki matakan sama wa matasa ayyukan yi domin ɗauki hankulansu daga faɗawa cikin tunanin tada tarzoba. Jakadan zaman lafiya a ƙasar ta Ghana, Irbad Ibrahim ne ya yi wannan kira a wata hira da muka yi da shi a baya yayin wata ziyara da ya kawo mana nan ofishinmu. Amma ya fara bayani ne kan irin tasirin da yakin Libya ke yi akan kasashen yammacin Afirka, musamman ma ta fuskar safarar makamai.
Idan ka duba yankin West Africa, ka san Ghana shi ba musamman makamai ba. Amma saboda yakin Libya yau manyan bindigogi da harbaru da yawa ranar ka san Ghana. So shi indai an yanke layi na yake-yaken nan, ina da imani kamar da samu a magance wannan matsala, amma yau da kullum an kai ma wasu kasashe hare-hare ana kashe-kashe, kana ba da dalili ne. Ma wasu su zo su join kungiyoyi kamar ISIS da Boko Haram da Al-Qaeda da sauransu.
To ganin cewa idan muka duba yanayin shekarunka kai matashi ne, mun koma can kasar Ghana, kamar takamaimai waɗanda irin ayyuka kake yi kai a gashin kanka na matsayinka na matashi, na ganin cewa ka janyo hankulan matasa da su dinga shiga harkokin da suka dace ba na kamar shiga kungiyoyi.
Ghana muna alfahari da Najeriya, kuma muna kwaikwayo da Najeriya. PDP da APC zaben da aka je aka yi shekaran da ya wuce shi ana riyawa kamar za a yi samun tashin hankali. So shi Tairo Jega, Professor Tairo Jega da kansa ma ya zo kasan Ghana, nashi ilimi da yake da nashi ibada nashi gudunmuwa kana da Ghana mu ko mu samu mu jefa ƙuri'a ba da wani tashin hankali ba kanda Najeriya ta yi. So shi ni ne jakada na zaman lafiya ma wannan zabe ko jefa ƙuri'an da za a yi, saboda shi ina yawan zuwa jami'o kana da matasa kai musu wannan zance na zaman lafiya, kungiyoyi na addini, kungiyoyin kabilu. Idan ka je ka san Ghana kan bace Irbad, kowa ya san abin da nake yi.
Ban tarin numfashinka ba, kaman kana nufin akwai dan raɗe-raɗin ko kuma fargabar cewa za a iya samun tashin hankali kenan a zaben na Ghana?
Da yake ina da alaka da hukumomin tsaro ka san Ghana, na kama akwai alama. Domin kungiyoyin party biyu muke da gaggan party biyu, akwai NDC da MPP. Kuma a tarihin mutunan muka zama demokratiya 1992, kowane shekara takwas ana sake gwamnati. Wannan karoyin adawa na ga kamar lokacin su aka kuma su wanda ke nan kirke da ragamin mulki suna kama a'a kun shugaban kasa Arthur Mills bai wa'adin shi bai iya ya kammala ba. So shi sunan su wa'adi na farko ke ga So shi kowa na ga kamar idan ka duba tarihin jefa ƙuri'a ko zabe ya kamata su lashe zaben da za jefa ƙuri'a na
suwa kenan
yan adawa da kuma babban partin da ke rike da ragamin mulki. So shi mun samu labari kamar ana shigowa da makamai ya sa an razana kasan gana baki daya. Mun san kuma hare-haren da suka gudana daga Burkina Faso da kuma Ivory Coast kasashen da ke kewaye da Ghana. So shi akwai fargaba ya kamata Zuhari Damsi kokarin da za a yi duka kan da dai bayan zabe ba samu wani tashin hankali za mu cin magore.
Anaka tunanin kana ga kamar su menene manyan matsalolin da ke addabar matasan kasar Ghana?
Rashin aiki. Yau kasan Ghana jami'unmu na da yawa wanda ke graduation su fito jami'u da yawa
wadanda suka kammala jami'a kenan
Dubai baka ya kirga su. Amma gwamnati ta dogara abin da take fadi wai embargo ta dogara annu kan dokan mutane wurin aiki
wato kamar hana power one abu sa takunkumi
an sa takunkumi kan saboda shi yau ga idan matasan da ni da suke da alaka muke hira yau da kullun abin da suke fadi ne shine idan sun samu makamai ayyukan da aka hana su da su doke karfin tuwo su samu wannan ayyuka. So shi na je USAID na dan zanta da manyan Amurka da ke nan wurin nace ya kamata USAID da sauran international donor agencies sun su duba su taimaka ma Afirka domin idan matasa na zarne karazube wani zai kawo musu wani ra'ayi ya tusa musu wani mugun ra'ayi da su karba da su yi na'am da shi su je koko marhaba da shi su je su kai ba ma ba mai koko su wani tashi hankali. So shi matsalan da ke mutan kasan Ghana ke kalubalanta hasatan matasa shine rashin aiki. Kuma kan da Turawa ke fadi the devil will always find work for the idle hand. Annun da ke nan babu aiki shetan zai samu masa aiki. So shi matsalan da muke da shi kenan daga kasan Ghana.
Hada ka mu Afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu anta tuhune kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma ta
Irbad Ibrahim kenan ɗaya daga cikin jakadun zaman lafiya a ƙasar ta Ghana yayin da ake tunkarar zabe. To daga Ghana sai yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cima ƙasar Syria wacce kuma ta shiga yini na biyu a yau. Kan wannan batu abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tambaye mai fashin baki Malam Sani Inuwa dake Kano yadda yake hangen makomar kasar ta Syria a nan gaba, amma ya fara mai bayani ne kan yadda yake kallon wannan yarjejeniya.
Eto kamar yanda shi na Gadin Stora yana faɗa har zuwa jiya din nan cewa an samu ci gaba na wato tsagaita wutar ko dai ta su ɗan adawa ni korafin cewa an dan samu ɗan matsaloli nan da can kamar yadda su suke cewa ita gwamnati ita Russia wadda ta saka cibiyoyi na tsaro a hanyoyin shiga da kayan abincin kamar tana kawo tsaiko yayin da ita kuma take cewa haƙin gwamnatin Syria ne ya zamana cewa duk abin da za a yi sai da saninta musamman duba da cewa ga alama ita gwamnatin Syria da ita Rasha din suna zargin cewa kila da wasu abubuwa na makamai a wannan kayan agaji. To amma dai kowane ɓangare da ya yarda cewa tsagaita wutar yana aiki ko dai da an samu ɗan tashi ɗan harba a wasu gurare a cikin ƙasar Syria din.
To tun da gashi duka ɓangarorin biyu sun yi ittifaƙin cewa tsagaita wutar ya fara tasiri, me kake gani zai kasance makoman ƙasan nan kusa-kusa?
To ga alama dai dukkanin ɓangarorin suna buƙatar wannan hali da ake ciki na tsagaita wuta ɗin. To amma ina kyautata zaton yadda ita babbar ya Amurka misali ake ganin kamar ta ɗan yi sassauci a wannan yaƙin da ake a ƙasar Syria la'alla in an yi sa'a nan da zuwa farkon shekara mai zuwa abin ko ya kawo ƙarshe ko kuma ya zamana dai an samu wani kwakwaran ci gaba na zaman lafiya a ƙasar Syria ɗin. Ko dai da yake su 'yan adawa na ƙasar suna ganin cewa kamar Amurka ta ba da su inda suke ganin kamar ta miƙa wa Rasha ragamar ƙasar Syria a hannunta inda ita Rasha ana ganin tana da sojoji a Syria fiye da 20,000 yayin da ita ƙasar Amurka tana da guda 300 ne kuma ba ma a cikin ƙasar Syria ba amma a kasashe makwabta.
To ya kake ganin dangantaka za ta kasance kuma tsakanin Turkey da Syria ta bangare guda, Russia da Turkey akan wannan maganar na Syria tunda kowane suna da ran da yake takawa?
Eh to ga alama dangantaka za ta yi kyau tsakanin ita Turkey da Russia tunda suna da abin da ya hada su musamman halin da ita dangantakar Amurka da Turkey ta kasance wadda Turkey yanzu tana neman dada kusanci ga kasar Russia. Kuma abu na biyu duba da cewa dukkaninsu suna da bukatu a kasar Syria din. Ita kanta kasar Turkey daga dukkan alamu ta gaji da halin da kasar Syria take ciki. So da haka akwai yiwuwar a samu daidaito a tsakanin su ko dai da yake a daya hannun kasashen Larabawa irin su Saudiya da kasar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suna da ra'ayin da ya ɗan saba da na kasar ita Turkiya a kan kasar Syria.
To wani batu kuma shine yadda kasashen musamman kasashen Larabawa suke da bambancin ra'ayi a nan kusa-kusa me kake hasashe game da makomar shi Bashar al-Assad?
To makomar Bashar al-Assad dai daga dukkan alamu dole tana nan dole dai su hakuri da yadda kake din saboda abin duk da ya jawo wannan dogon takaddama ai shine shi Bashar al-Assad ya ce ya yarda da bukatun yan kasar yan adawa na kasarsa din. Kuma babu mamaki din yadda ita Rasha take amfani da karfinta a siyasar Syria din, babu mamaki ya zama na cewa shi Bashar al-Assad alal aqalla daga nan zuwa wani lokaci dai ya ci gaba da zama a kan wannan kujerar, musamman yadda su dan adawa din sun dan sassauta a matsayinsu na cewa sun yarda ya zauna amma dai ba zai yi saki takarar shugabanci na kasar ba, wanda wannan ma dai wani ci gaba ne a fage na siyasar kasar. Kuma siyasar kasar da janar a iya cewa a mace ce da ciki ba a san abin da za ta haifa ba.
Yawwa, na ji daɗin wannan kammala da kai cewa mace ce da ciki. Da na so in ce maka ba za a hasashen abin da ya faru a Sudan ta Kudu kwatankwacin haka ya faru a Syria ba?
Na Araba kasar? Kasar musamman sanda cewa su ƴan adawa din suka rarrabe kuma suka ci ƙarfin gwamnatin kasar a wasu ɓangarori. To amma yanzu duba da yadda aka wato fitar da ƙungiyar Al-Nusra da makamantansu aka sa su a sahun ƴan tawaye, wannan ya rage wa su ƴan adawar ƙarfi. Kuma a lokaci guda ɗin dai su ƴan adawar har zuwa yanzu ba su da cikakken haɗin kai 100% na tunkarar gwamnati. Kuma ƙasashen da ke mara musu baya musamman ita babban yaya Amurka wato ana ganin cewa tana saskowa a kan matsayinta a kan rikicin ƙasar Syria ɗin ba kamar yadda yake a farkon rikicin ba.
Malam Sani ina kuka saurara a tattaunawarsu da Ladan Ibrahim Ayawa. To yanzu agogo a nan birnin Washington DC na cewa 11 na safe ne da kusan minti 18. Har yanzu dai ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka da masu sauraro ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin yake cibis ne da wata baiwar Allah yar asalin kasar Ghana amma kuma ta share shekaru da yawa a birnin New York da ke nan Amurka, kuma kila ku yi mamakin irin sana'a da take yi a nan New York din. Hausawa sun ce waka baki mai ta tafi daɗi. Bari baƙwar namu ta fara mana da gabatar da kanta da kanta.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lalle kuwa ni ne Hajiya Sa'a mai huran aljanna.
To
ina da biyu nake tare da shi, ana kira na Kande, ana kira na Hajiya Sa'a. Duk wanda ka kire ni da shi zai daidai.
Sannan a kuma ce mai hura?
Mai huran aljanna.
To har sai an kara da mai huran aljanna.
Warai ko
kai, lalle Allah ya ba mu iko mu samu mu sha huran aljannan nan.
Insha Allah. za ku same shi daidai iya ga yanda kake zata.
To yayi kyau. Shin tun yaushe Hajjas aka zo Amurka ne?
Okay, ina Amurka nan na kai na 22 years da kenan.
Da kika zo nan?
Eh, insha Allah.
Ke kada kika zo koko da mai gida aka zo?
Ah, ni da mai gida na ne, amma ya riga yi ne zuwa nan yayi kamar 4 years garin ga. Ya komo gida Ghana. Yazo ya sadu da mu kuma ya komo. Ya komo da kamar shekara daya tukunna, yi min hanya ne kuma na zo. Insha Allah.
Tun daga wannan lokacin kuke nan kenan.
Insha Allah.
To kukan leka gida Ghana?
Insha Allah. Na je gida Ghana su daya. Nayi niyyar sake komawa, Allah bai bani ikon komawa ba, amma yanzu haka ina da niyya, amma mai gida na dai in ce ya jidde ya ga so hudu. Ko to biyar.
To yara suna nan ne ko kuwa an same su aka maishe su gida Ghana ne?
To so, muna da yara biyu gida Ghana, sa'annan muna da biyu nan, amma biyu da muka samu nan kuma daya na da shekara 8, na biyu na da shekara 2 muka koma da su gida Ghana. Shesa sun yi kamar wurin shekara 10 daga Ghana, sa'annan muka komo da su, sa'annan suka zo dai vacation suka kuma koma. Sa'annan na biyun shi na farkon da muka samu nan ya komo, yanzu ya komo nan da zama, ya zo ya kare college kamar wurin 2 months ago. Insha Allah zai kuma ci gaba nan zuwa wata guda, zai sake ci gaba da education shi in Allah ya yarda.
To Allah ya tabbatar da alheri. Kafin mu tsunduma mu ta magana iyalai, duk da yake cewa da mai gida kika zo ko kuma shine ya kawo ki, daman duk abin da za a yi tsakanin mata da miji sai an shawara, me ya burge ku har kuka ci gaba da zama tun daga wannan lokaci har kawowa yanzu? Me yake jin ya burge ku da ke da mai gida kuka ta zama hannan har wannan lokacin?
To she in ce dai zaman mu nan ga abin da ya bar muka ci gaba da zama nan, saboda dai rufa asiri. Ana samun rufa asiri yanda za a yi a tallafa ma yara su samu ilimi, shi ya zaunar da muna. Amma kuma muna fatan alheri in Allah ya biya mana duk bukatunmu, insha Allah za mu koma gida in Allah ya yarda.
Na ji ana miki lakabi da Hajjiyarsa A mai hura, hakina ana karawa da mai huran aljanna. Da kika zo sana'an hura yake yi koko dai haka ake kiranki ne daga gida? Koko dai kina sana'an furan ne anan?
Babu shakka da na zo nan ne nake sana'an hura, amma tun daga gida dai akwai sana'u da na yi, abinda ya kama kaman kunu na kanwa da kunun samiya da dai wadansu ababa dai abincinmu na gargajiya. Sa'annan dai da na zo nan kuma ina aiki shi na continue da aikin hura.
Amma da me ke yin huran nan Hajjiya Sa'a? Dun na gaba a gero nan ba dawa ba maiwa.
Insha Allah akwai maiwa da maiwa ko nake yi.
Kash Hajjiya Sa'a da ka ta anan domin ku lokaci ya daga mun hannu. Masare ajin da Hajjiya Sa'a ake samun maiwa ko geron take sarrafawa, take sarrafa wannan hurana ta. Yanzu Amadun Bakwata mu Hajjiya Sa'a mai huran aljanna da Cubahiro Jodo ne daidai da ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Sai mu ce a gaida Ladan da Hajjiya Sa'a mai kura. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
S
Sakon farko na yau ya fito ne daga hannun Muhammad Bashiru da Mare Yola da Shehu Bashir Fulani Kamaru da Muhammad Habibu Abubakar Gombe suka ce salam BOA Hausa. Da yake yau ne ake gudanar da bikin babbar sallar layya. Muna mika sakon gaisuwar barka da sallah gare ku da daukacin musulmin duniya baki daya da fatan Allah ka sa mu kammala shagulgulan bikin sallah lafiya. Haka zalika muna fatan ƴan uwanmu matasa sun amsa kira-kirayen da ake musu akan tukin ganganci da sunan nuna murnar sallah ko aikata ba daidai ba da abinda Ubangiji ya hane mu da aikatawa irin su zina da dangogin su shaye-shaye da miyagun kwayoyi da sauransu don gudun haduwa da fushin Ubangiji Allah ya sa mu gana badin badada amin wannan sakon kuma yace salam BOA Hausa da fatan kun yi sallah lafiya muna taya ƴan uwa musulmi murnar ibadar sallah lafiya da fatan Allah ya maimaita mana kuma Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya amin daga Abdullahi Waziri ma'aikacin Civil Defense da Alhaji Murtala Abasu mai shadda kwantagora Arabiyu Awwal mai faci gidan madi da Abdullahi Saraki Tangaza da Shu'aibu Diamond gidan madi da Shu'aibu Adam Bagwai da Shu'aibu Abdullahi dan gebe Sokoto duk a tarayyar Najeriya suka ce Assalamu alaikum BOA Hausa da fatan duk ma'aikatan ku sun yi sallah lafiya kamar yadda muka yi sallah a nan garin gidan madi lafiya bayan haka muna taya al'ummar musulmin duniya murnar yin sallah lafiya da fatan Allah ya karbi ibadunmu baki daya Allah ya sa muna cikin masu ganin tabadin badada daga karshe muke cewa da fatan za a cina mun sallah lafiya Maryam Abubakar ko tace salam BOA Hausa da fatan kun yi sallah lafiya muna taya ƴan uwa musulmi murnar ibadar sallah lafiya da fatan Allah ya maimaita mana kuma Allah ya kara mana zaman lafiya a Najeriya amin daga Nasibara Luwanu Ibrahim London a garin Muba jihar Adamawa tace assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kun yi sallah lafiya ina yi wa daukacin musulman duniya baki daya barka da sallah Allah ya nuna mana tabadin badada cikin koshin lafiya da wadata daga Shehu Adamu Rijau da baban gidan mai wadar Rijau da Nura Sani Bena
to yanzu ga Nazir ya dawo da labarai a takeice
Yarjejeniyar tsage da bude wuta a Syria wanda Amurka da Russia suka shiga tsakani aka kulla ta kankama a duk fadin kasar da yaki ya daidaita amma rarraba kayan agaji a garuruwan da aka kama bangaren yarjejeniya mafi muhimmanci da ba kaddamar ba domin gwamnatin Syria ta dage akan cewa duk wani taimakon jin kai da za a kai birnin Aleppo tilas a shirya da gwamnatin Syria Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya tarbi Aung San Suu Kyi ta kasar Myanmar a fadar gwamnatin Amurka ta White House yau Laraba inda yake daukin sauraron ra'ayinta dangane da matakan da Amurka za ta dauka na dage takunkumin da tsazawa wannan kasar kudu maso gabashin Asia. Shawarar da gwamnatin mulkin soja kasar Thailand ta yanke na kawo karshen shawarar sharar soja da take wa wasu farar hula a kasar ya sami yabo sai dai kuma a waje daya ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama da wasu lauyoyi na kwankwantan hakan suka ce muddin idan da gaske ake yi to mataki na gaba shine a da'aba da dama ta yankin yin taro Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu yar takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat tsohuwar sakatare harkokin wajen Amerika Hillary Clinton take shirin komawa yakin neman zabe bayan haka kwatsam ta bar wurin tunawa da harin ta'addancin da aka kawo nan Amerika a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta 2011 wanda aka yi a birnin New York a ranar Lahadi da farko ofishin yakin neman zaben ta yace tsananin zafi ne yasa ta bar wurin to amma kuma daga baya aka danganta barin wannan wuri nata da ta yi da ciwon mai daukan pneumonia da turanci Shugaba Barack Obama na Amerika yana da burin barin ƴan gudun hijira 110,000 shigowa nan Amerika a shekara ta 2017
Masaro baki daya abinda shirin namu ya kunsa kenan a wannan zango na uku a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a yini yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya ta gabatarwa da Julie Lazar Gresham da ta hada shirin sai injiniyan mu Aidin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe da Halima wato da Usman kenan